sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aishatu Sulace tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 19 ga watan Yunin shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Aishatu, gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Shugaban Amurka Donald Trump yana tattaunawa da shugabannin duniya ne domin biyan bukatun kansa a siyasance amma ba ci gaban kasar ba, inji tsohon mai bani shawara akan tsaron kasa John Bolton. Ministan kula da haɗin kan yankin Korea a kasar Korea ta Kudu yayi murabus yau Juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin Korea.
To kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa cibiyar nazarin matsalolin abinci ta duniya ta yi hasashen mutane kimanin miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar yunwa a Najeriya a wannan shekarar. Kowane mataki gwamnati ke dauka?
Chemical da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa dan kadan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci.
Sannan za ku ji halin da ake ciki a jihar Lagos game da ci gaba da rufe wuraren ibada. Za kuma ku ji yadda jam'iyyar adawa a Najeriya ke nazarin al'amura a ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. A cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a Turai, yana mai cewa Turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar Amurka wanda ya kai Washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar. Jami'in kiwon lafiyar na Turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani akan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba, ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa akan gyare-gyare a hukumar WHO wanda Amurka ke sanyi a bangaren fasaha. Manufa dai a cewar jami'in ita ce tabbatar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ci gashin kanta biyo bayan zargin da ake yi wa hukumar tana kusanci da kasar China yayin daukar matakan farko akan coronavirus a farkon wannan shekara. Muna tattaunawa akan hanyoyin raba tsakanin kasashe da sashen kula da shirin gaggawa na hukumar WHO da kasar London kowace kasa, inji jami'in. Gyare-gyaren zai hada ne da sauya tsarin bada tallafi ga hukumar da zai dauki lokaci mai tsawo a cewar jami'in. A halin yanzu hukumar WHO tana aiki ne da kasafin kuɗi na shekaru biyu, lamarin da ka iya shafar cikakken ikonta wurin tara kuɗi daga kasashe masu bata tallafi a daidai wannan lokaci da take fama da bukatun gaggawa. Shugaban Amurka Donald Trump da ya zargi hukumar kiwon lafiyar ta duniya da yin kusanci da kasar China, kana ya sanar da aniyarsa na ficewa da kuma janye tallafin da Amurka ke bata. Shugaban Amurka Donald Trump yana tattaunawa da shugaban kasashen duniya har da Xi Jinping na kasar China domin biyan bukatun kansa a siyasance amma ba ci gaban kasa ba, inji tsohon mai bashi shawara akan tsaron kasa John Bolton. A wata takardar da ya aike wa mujallar Wall Street Journal a ranar Laraba, Bolton ya rubuta cewa Trump ya buƙaci shi ya ƙara sayin kayan amfanin gona daga Amurka domin taimakawa shi Trump din ya samu ƙuri'u masu yawa daga jihohi da galibi manoma ne a zaben shugaban ƙasa a cikin watan Nuwamba, wanda shi kuma zai saka wa China da rangwamen haraji akan kayanta. Bolton ya ce a cikin wannan zama a ranar 29 ga watan Yuni shekarar 2019 yayin taron kolin manyan kasashen duniya 20 a birnin Osaka na kasar Japan, shin ya faɗa wa Trump cewa alakar Amurka da China ita ce mafi muhimmanci a duniya. Bolton ya rubuta cewa nan da dan Trump ya bayyana tattaunawar akan zaben shugaban kasar Amurka mai zuwa, yana kira ga shin ya tabbatar da ya lashe zaben. Wannan labari akan tattaunawar Trump da shin yana kuma kunshi a cikin littafi mai shafi 592 da Bolton ya rubuta mai take a ɗakin da ya faru, a bayani daga fadar White House wanda tuni jaridun New York Times da Washington Post suka samu bugun littafin. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis akan korar da Michael Park, sabon shugaban hukumar ayyukan yaɗa labarai ta US Agency for Global Media wanda ke kula da tafiyar da muryar Amurka. Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yaɗa shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha.
jima kadan Baba Yakubu zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Cibiyar nazarin matsalolin abinci ta duniya ta yi hasashen mutane kimanin miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar yunwa a Najeriya a cikin watannin Yuni da Juli da kuma Agustan wannan shekara. A cikin rahoton da cibiyar ke fitarwa a kowace shekara, ta gargadi hukumomi da gwamnatoci da su tabbatar sun dau kwararan matakai don tunkarar matsalar. Muhammad Abdul Wahab Gareka.
Rahoton na nuni da cewa daga cikin rukunan mutanen da za su fuskanci karancin abinci ya hada hadda yara kanana wanda za su fuskanci rashin samun abinci mai inganci da zai gina musu jiki. Matsalar tsaro a sassan Najeriya da gurbatar muhalli da kuma bayyanar cutar corona na daga cikin dalilan da hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce za su janyo karancin abinci. Masanin ayyukan gona, tsohon shugaban hukumar bunƙasa ayyukan gona wanda a yanzu shi ne mai ba da shawara wa gwamnan Bauchi a harkar noma, Dr. Ilyasu Aliyu Gitel, ya yi tsokaci kan wannan batu.
To gaskiya duk inda aka ce waɗannan abubuwa uku sun hadu, dole a samu matsala. Maganan shi wannan coronavirus da maganan rashin tsaro da kuma maganan gurbatan muhalli. A wanda ya riga kunno kai dama gurbatan muhalli ne, za ka ga yawancin bangaren arewacin Najeriya inda da ake samun ruwa na wata 7 ko wata 6 ruwa ya da wata 4 mai yawa shine wata 5 yawancin bangaren arewacin Najeriya. To gaskiya sun hadu zai harfar da yunwa matuka.
To ganin cewa manoma cikin su ya dura ruwa sabili da hannun zirga-zirga daga wannan wuri zuwa wancan za su fuskanci matsalar kayan noma. Ga abin da Alhaji Ibrahim Das, wani manomi, ke cewa.
Wato bisa wannan abinda muka samu na aloba da ya shigo a duniya gaba daya, dole zai kawo mana matsala a wajen noma na bana. Dalili kuwa shine yawanci kayayyakin da muke samu na gona wasu ma kawuwa ke da kasashen waje, kamar irin su magungunan ciyayi da muke fesawa. To kaga irin waɗannan abubuwa din zai kawo mana matsala a wajen harka na gona. Sai ko kira da zan yi wa su gwamnati, ya kamata duk abin da za a yi tunda wannan abun ya kawo hawan duka kayan noma din yanzu, daga kan taki zuwa kan shi magungunan tafi shi na ciyawa da na iri, duk gaba daya ya kawo, saboda transportation din ya zama wani iri. Talakar ta ba zai iya affording yayi yadda da ya saba ba, saboda haka ta ga ta inda za ta shigo ta tallafa wa manoma.
Shin kowane tanaji ne gwamnati ta yi domin takarar wannan matsalar? Kuma gwamnatoci a nasu bangaren sun dukufa wajen lalubo mafita wa jihohinsu. Dr. Sama'ila Adamu Burga shine kwamishinan ayyukan gona a jihar Bauchi.
Al'amarin noma bana, to wajibi ne gwamnatin tarayya ta kawo dauki wa jihar Bauchi.
Kamar ta wani bangare?
Bangaren drug toci, bangaren taki da kuma chemical da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa dan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci, har ma mu ajiye saura a rumbunan gwamnati saboda ranaku waɗanda suke na baci.
Abdulwahab Muhammad Mira, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Muhammad Abdulwahab da wannan rahoto. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya.
Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta Kudu ya yi murabus yau Juma'a, yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan kwanaki bayan da Arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke Kudu. Shugaba Moon Jae-in ya amince da murabus da ministan haɗin kan Jim Yong-chol ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Tun cikin watan Afrilun bara ne Kim, wanda shine babban jami'in kula da alakar kasar sa da Koriya ta Arewa, yake niyyar aje aiki inda ya dauki alhakin tabarbarewar alaka tsakanin kasashen Koriyan da ke kara muni. A ranar Talata, Koriya ta Arewa ta yi amfani da abubuwan fashewa ta tarwa tsaginin haɗin kan na bangaren ta domin nuna fushi akan wata takardar farfaganda na Koriya ta Kudu da kayan taimako da ake tsallakawa da shi zuwa cikin Koriya ta Arewa. tattaunawar alakar koriyoyin biyu ta tsaya ce watanni bayan rushewar taron koli tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma Donald Trump na Amurka a birnin Hanoi a kasar Vietnam. Da ƙarshe mutum bakwai da ake zargin su da sace sama da dala miliyan 132 daga bankin gwamnati a Afirka ta Kudu na VBS sun kirda da aikata laifi akan tuhumar damfara da nasata da ake musu. Haji Alhamis ne kotu ta sa kowane ɗaya daga cikin su ya biya belin dala 5,733. Mutanen da ake tuhumar su sun hada ne da tsohon shugaban bankin VBS din wanda aka kama a ranar Laraba a cikin wani samami a larujin Nangonsin da Limpopo. Mutum na takwas da ake zargi bai bayyana ba a kotu saboda ana killace da shi sakamakon COVID-19. Ana zargin mutanen ne da laifin satar kudade mallakar ɗaiɗaikun mutane da kuma na ƙananan hukumomi a shekarar 2018.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muku rahotonmu na gaba inda za mu leƙa jihar Lagos. Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta ba da sanarwar ci gaba da rufe guraren ibada na masallatai da coci-coci duk dai a ƙoƙarin rigakafin kamuwa da cutar coronavirus. Matakin gwamnatin bai yi wa mabiya addinan daɗi ba kamar yadda waɗansu suka shaidawa wakilinmu Babangida Jibrin.
To sai kuma tuni shugabannin addini a jihar Lagos ka fara mai da martani game da matakin na jihar Lagos na kin bude guraren ibada.
Ni ne suna Pastor Jonah Philip McCain daga Ecclesia ta Lutheran Church of Christ in Nigeria, LCCN Ikeja Highway Patrol Barak. Wannan na rufe mataki na rufe wurin sujada da gwamnati ta duka akan cewa a rufe wuraren sujada domin a hana wannan yaduwa wannan ciwo. Eh, gwamnati ta yi kokare da duka kikkiro hanyoyin da ta yi, amma inda naga an gaza shine rufe wurin sujada. Anan an gaza kuma mu gaya wa juna gaskiya, idan yau ka je ka rufe mini coci akan cewa zai zama ta dalilin bude coci, zan yada cutan wannan ta coronavirus. Su wane ne suke zuwa coci? Mutane ne waɗanda suna zuwa kasuwa, mutane waɗanda suna zuwa wurin aiki, mutane waɗanda suna cuɗanye da mutane daban-daban, ana hulɗa da mutane. Ai, da san waɗannan mutanen da gwamnati ta an bari in ji an ci kasuwa, da san mutane ne suke zuwa coci, da san mutane ne suke waɗansu ayyuka daban. Da coci tana kawo kuɗi ma gwamnati kam da za a rufe ne, ko da gwamnati ko da masarauci tana biya ma gwamnati da za a rufe ne, na ba da gaskiya zan ce maka gwamnati ba za ta rufe ba. Idan gwamnati bata shirya dama bude ba, me yasa tace me yasa ta announce budewa? Amma ni naga cika sanata domin kila ma kace bata san abin da take yi ba.
Su mata a bangaren su al'umma musulmai sun bayyana rashin jin dadin su da dokoki masu tsauri da suka ce gwamnatin jihar ta Lagos ta kakaba kafin a bude masallatai da kuma sauran guraren ibada, kamar da Sheikh Suleiman Ibrahim da ke zama babban limamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen 1000 Amfo da ke Victoria Island ya bayyana.
Limamai a jihar Lagos gaba daya sun yi mitin waɗanda suka halarta cewa ba za mu yarda a bude masallatai ba bisa ga wannan dokoki da gwamnati ta sa. Dokoki ne waɗanda sun saba ma ka'ida na masallatai cewa yara ba za su je masallaci ba suna kafa da shekara 15, da tawa ba za su je ba sun wuce shekara 60, sannan kuma kowane masallaci sai ya samu rijistar masu zuwa sa, sannan kowane bayan sallah sai an yi feshi a masallaci da wasu dokoki masu tsanani waɗanda masallatai ba mu yarda da wannan ba. Saboda rashin yarda da wannan, mun yi ittifaki cewa ba za a bude masallaci ba har sai gwamnati ya janye wannan doka. Domin idan muka yarda muka bude masallatai mu wannan doka suna nan, to lalle ne idan muka saba za a ce mun saba ma gwamnati.
Yanzu haka dai yau masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ta haura 18,400, yayin da 475 kuma suka rasa rayukansu. Jihar Lagos dai ita ce jihar da ta fi kowace jiha a Najeriya yau masu dauke da wannan cuta. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, a Najeriya dai hankulan 'yan siyasa da ke jam'iyyar gwamnati ta APC da kuma mai hamayya a kasar wato jam'iyyar PDP ya karkata ne izuwa zantuka da suka shafi zaɓukan shekara ta 2023. Al'amarin da wasu masu kula da lamuran demokradiyya ke cewa kamata ya yi a ce 'yan siyasar musamman na jam'iyya mai mulki su mai da hankali wajen cika alƙawuran da suka dauka wa 'yan ƙasa. To amma a hirar su da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari, Alhaji Sule Lamido, tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP, yana cewa
me ne kuma mutane su tsaya siyasa wanda yake alfarwa shi na gwamnati shi ke aiki. Wataƙila masu cewa zabe 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 yana suna karanta abin da ake a yanzu ne, ko sun gamsu ko ba su gamsu ba. In sun gamsu na Allah lokaci zo su kare mai da su, ba su gamsu ba suna Allah lokaci zo su sake su. So wannan ai yana cikin sifofin ainihin duka cewa ana aikin kana gani sannan kana aunawa gamsuwa ko rashin gamsuwa ka aka maganin zabe. So da haka wannan ne wanda yake ana ganin mulki yake idan ana daidai soce Allah Allah nan ce kamar fara siyasa domin nan gaba mai mazaba zan sake da mulki wasu da yanzu suka gamsu ba suna Allah ce ba nan gaba a sake. So wannan yana cikin sifar sifar yanci ta mutane.
Ya zama kamar wasu cikin yana da cikin shigin shigan demokradiyyar kenan.
Dama ai shi ne dan adam ne tunani akan hankalinsa akan kansa shine yancin sa.
Amma wasu suna ganin kamata ya ce an fi mai da hankali akan me gwamnati ke yi ko yake amfanar mutane ko baya ko aka sun haka kafin a kai gabancin zaɓe.
So gaya musu ban yi rina ko gaya musu domin aiki zama shi ne ba jama'a ilimi akan yadda abubuwa suke. Ku ce ai in Najeriya ai mu in yi rina ne kuma da wani hakkin ga cewa a yanzu wani maganar siyasa a bari kun zafara aiki an gama aiki ku gaya musu. Kone ne shi ɗaya na biyar ko shi na hudu ko wajen mai faɗakarwa wayar da hankalin mutane ga yau suke sukiya faɗa musu abin da ke a mulki don su gane ko su kasa ganewa ga yau su yancin su.
Amma za ni ne tare da haɗin gwiwa da shugabannin siyasa irin ku.
To ku shirya semina ko wani abin da ke wato town hall meeting sai ka wani abuci a zuwa yau na magana ku shirya.
Kai magana jami'ar PDP wai wani hali suke ciki ne yanzu.
Lafiya ta kalla wallahi.
Saboda abin da ya sa mutane da yawa suna ta cewa an ji ta yi lifta yi shiru, akwai masu zargin ta ma da cewa ba mata ba yin hamayyar da ta dace tun da ita yanzu jami'a ce ta hamayya don a daidaita al'amura.
Sha'ai magana shi ne wanda yake kan mulki ka ce bai iya ba kai hamayya ka kaushe yana gida da zai ce maka na iya. Muna da gogonmu an zage mu an ci mana mutunci an shiga haddin ainihin insaniyar mu a matsayin mutunci an shiga shi an yayi a gashi an wulakanta shi. Ai ka san akwai abin za a yi maka wanda yake na siyasa wanda yake akwai da'ar tarbiyyar siyasa da da'a ta wajen yanci da kuma ainihin wato hamayya.
Rakari ne kenan yanzu kun yi shiru kenan ba za ku yi hamayya ba.
To shi ne ai yanzu masu hamayya ina jin masu yamma mu ai siyasa ce su ne su hamayya wanda yake da sukan sun suke hamayya yanzu ai mana gana ana hayana ko ina ba yanzu ai ana mai rai mu ai yanzu shi ne su su bai kan aka su ce wayo Allah sa gaji su aje dan kansu ba za mu ce kala ba
to su aje a ina
a ina su dauko
a gidan PDP tun da yanzu sun mulki
sai su aje mu bai gamu.
To Alhaji Sule Lamido kenan tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke wanda ya watsi da yunkurin da gwamnatin kasar ke yi dakatar da ba da kariya ga wasu dubban 'yan cirani da ke zaune a nan Amurka waɗanda aka shigo da su ƙasar nan tun suna yara. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Ana ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke a jiya Alhamis na haramtawa gwamnatin shugaba Donald Trump yin watsi da shirin nan da ake kira DACA wanda ya baiwa wasu 'yan cirani 650 mafaka waɗanda suka shigo ƙasar nan tun suna yara. hukuncin ya kuma haramta wa gwamnatin ta Trump mayar da yanci ranar zuwa kasashensu na asali. To sai dai shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter inda ya nuna rashin jin dadinsa da hukuncin kotun kolin, inda ya ce matsayin da kotun ta dauka na tattare da alamu na siyasa. To dangane da haka na tuntubi Hassan Jibiya dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka wanda ke shari kan al'amuran da suka shafi kasar nan. Na kuma fara da tambayar shi yadda ya kalli wannan hukunci.
To haka mun ji wannan hukunci ya nuna cewa shugaban kasa wato ba shi da hurumin kuma ba shi ke yin doka ba a kasar Amurka. Idan doka ta je a gaban kotu, wato kotu za ta duba abinda ainihin kundin tsarin mulki ya ce kuma su yanke hukunci ba tare da ainihin tunanin waye naɗa su ba ko waye kawo su a kotun. Saboda ai ka ga wannan wato hukunci ne wanda ya zama aka yi shi 5-4 wato masu rinjaye alkalai su 5 tare da ainihin Chief Justice Robert suka yi siding da ɗan wanda ake ce ma liberal abin nan.
Masu
dan sassautan ra'ayi ko kuma so kaga abinda yake nufi cewa shugaban kasa ba shi da dama ya hana wannan tsaiko da aka sa masu wannan yara kasan an kawo su dai Amurka wato suna yara ba nan aka haife su ba amma suna yara ne aka kawo su. To shine lokacin Obama 2012 Obama ya yi wannan doka ta daka wadda John Jackie ce Deferred Action for Childhood Arrivals, wato duk wanda aka zo da shi yana dan yaro a nan kasar duk da cewa ba dan kasa bane kuma ba an shigo da shi ta hanyar da bata kamata ba ta hanyar haure wato to a bar shi damar yayi aiki ya yi karatu da tsaya kuma cin kasa Amurka kuma ya biya haraji. To sai shugaba Trump ya zo ya nemi dakata wannan dokar wanda da ainihin yau da ce ita wannan kotun koli ta ce shugaban kasa kana da damar ka dakule wannan dokan to da sun shiga buya ko sun shiga wannan halin haulaye.
To kamar kai mamaki lura da cewa na ji kaɗan ambata a baya wannan kotu ta koli akwai zaɓin ko kuma naɗin shi kanshi shugaban Amurkan, kai mamakin ganin hakan?
Wato da mamaki yanzu kwanan na cinna wato kaga shi shugaba Trump yana da alkalai kamar guda 2 da nadacin da ya hau wannan kotu kuma ka san wannan alkalan ma duka guda 9 ne ka samu shugaban kasan da har ya iya naka alkalai guda 2 a ciki. To ana tunanin cewa lalle idan hukunci ya zo kan abin da ya shafi abin da ra'ayin shi wannan shugaban kasa ana tunanin da kamar kotun ai shikenan ita wannan kotu za ta dinga goya masa baya saboda ko bangaje suke da rinjaye. To sai gashi abin ya zo da mamaki duk da Daniel Gorsuch wato da Brett Kavanaugh da kuma irin drama da aka yi da Brett Kavanaugh yanda shugaban kasa ya tsaya masa aka rantsar da shi aka shigar da shi a wannan kotun. To gashi dai wannan naɗe-naɗe guda 2 da yayi ba su yi tasiri ba a wannan dokar.
To kamar me za a ce makomar waɗannan su ɗan cirani na sarsa daga sun girma yanzu sun zama sun mallaki hankalin kansu kamar ya makomar su za ta kasance a nan zaman sa Amurka?
Su wa'annan wa'anda ba su da takardun su wani dan dubu sama da dubu goma da suke nan kasai wasansu kuma yawancinsu kasan suna cikin aikin soja ne suna aikin likitanci suna aikin nurse ne suna da ayyuka daban-daban suna taimaka ma kasar Amurka baki daya. To abinda wannan yake nufi in ba majalisa ta zauna ta yi wata doka ba wanda majalisar abokin ne da dattawa za su amince da ita kuma har a mika wannan dokar a fara shugaban kasa ya rafta wa hannu to abin da yake nufi kawai an dan samu tsaiko ne wannan dan dakashi ne kawai dan idan gobe sun yi shugaban kasa ko gwamnatin shugaba Trump suka ga dama za su iya sake gabatar da wannan doka da suke son a hana wannan dokar ta hanyar shiddin wa'annan mutanen wanda suka shigo suna yaran nan ɗan daka din nan.
Wato duk da wannan matsaya da ita kotun kolin ta ɗauka kenan?
Duk da wannan matsaya da wannan kotun ta ɗauka za a iya sake gabatar da ita wannan dokar kuma idan dai suka gabatar da ita yanda ya kamata wato kotun tana iya amince da dokai.
To wajen san a dunkule abubuwa da ma sun faru. An samu matsalar coronavirus, an samu matsalar kashe bakar fata da ake zargin yan sanda fararen fata na yi. Aka zo aka ta zanga zanga ga wannan abu na wannan yan cira ne na daka. Kamar duk waɗannan abubuwa za su iya tasiri a zaben da aka tunkara na watan Nuwamba nan da ke tafi.
Ai ba karamin tasiri ba ko Haji Mahmud, ka san dududu ba su wuce ɗan watanni ba uku zuwa huɗu suka rage wato a yi zaben shugaban ƙasa. Bai fi wata biyar ba, za a ce ko tun da Nuwamba ne, bai fi wata biyar ya rage ba a yi zaben shugaban ƙasa. Babu wani shugaban ƙasa da yake son a ce sauran 'yan watanni a yi zaben shugaban ƙasa duk ya iya fuskantar irin waɗannan matsalolin.
Hassan Jibiya kenan da ke zaune a nan Amurka. Kuma sauraro da aka nemi kawo ƙarshen shirin duniya Amurka na wannan mako, sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu da kuma Julie Lady Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, ya ce rashin yin hukunci mai tsanani ga masu yin fyaɗe ne ke kawo yawaitar masu aikata laifin. Da fatan za a riƙa yi masu kyakkyawan hukunci yadda zai zama izina ga masu aikata laifin. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga Dauda Garba bin Affan, ya ce masu iya magana daina cewa shi mai kai dogajiya na gudun maɗa ne. A don haka nake kira ga mahukunta da ƙungiyar gamayyar 'yan kasuwarmu na birnin Port Harcourt da su saka takunkumi ga masu tallan magungunan gargajiya wanda suke amfani da lastika. Wasu kalaman ma da suke amfani da shi wajen tallan a gaskiya abin kunya ne matuƙa. Sai sakon haɗin gwiwa daga Mubarak Aliyu Banga, Haruna Loki Baraduwa da Abubakar Lawwali Usha Banga. Gabaɗaya suka ce assalam sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan an wuni lafiya. A yau muna so ku ba mu dama domin miƙa kokon baranmu ga gwamnatin jihar Zamfara akan ta dubi girman Allah ta gaggauta cika mana alƙawarin da gwamnatocin baya suka ɗaukar mana akan gina musu hanya daga garin ƙauren zuwa kogi zuwa Banga. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Abdulrahman Aliyu Barkori jihar Sokoto, ya ce a madadin al'ummar garin Tungar Bahago da ke karamar hukumar mulkin Kwari, nake miƙa kokon barana ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya taimaka ya sanya mana wutan lantarki a garin, duba ga alƙawuran da ya ɗauka mana lokacin neman zabansa. Da fatan ya ji wannan kira namu kuma zai wani abu a kai. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku a adireshinmu na email hausa.service@boanews.com.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. A cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a Turai, yana mai cewa Turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar Amurka wanda ya kai Washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar. Jami'in kiwon lafiyar na Turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani akan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba, ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa akan gyare-gyare a hukumar WHO. Shugaban Amurka Donald Trump yana tattaunawa da shugaban kasashen duniya har da Xi Jinping na kasar China domin biyan bukatun kansa a siyasance, amma ba ci gaban kasa ba, inji tsohon mai bashi shawara akan tsaron kasa John Bolton. A wata takardar da ya aike wa mujallar Wall Street Journal a ranar Laraba, Bolton ya rubuta cewa Trump ya buƙaci shi ya ƙara sayen kayan amfanin gona daga Amurka domin taimakawa shi Trump ɗin ya samu ƙuri'u masu yawa daga jihohi da galibi manoma ne a zaɓen shugaban ƙasa a cikin watan Nuwamba, wanda shi kuma zai saka wa China da rangwamen haraji akan kayanta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, da yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazar Gresham da ta hada shirin kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Aisha Tsulace, ke cewa a huta lafiya.